إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أقولي والله tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya hada mu a cikin wannan masallaci anan garin Dogarawa karamar hukumar mulki ta Sabon Gari jihar Kaduna Najeriya a wannan safiya ta Asabar 9 ga watan Shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1436 wanda ya dace da kalandar Bature 25 ga watan 7 shekara ta 2015 kamar yadda malam Yahaya ya faɗi an tsara gabatar da wannan muhabara din a cikin azumi amma saboda an ɗan samu waɗansu abubuwa da suka taso hakan ya hana a iya gabatarwa a wancan lokaci a madadin haka sai aka daidaito akan za a maida muhabarar ta koma goren sallah to gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu a inda za a gabatar da ita wannan muhabara a matsayin goren sallah ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa ya yi mana gamdakatar ya ba mu ikon sauraro yadda za mu fahimci saƙon da muhabara ta kusa hakanan ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ayyukan da muka yi a cikin wata Ramadan da ya gabata Allah ya karɓe su kuma muna cikin waɗanda ya yarda da su ya yanta su ya kuma yi masu taufiki da dukkan alkhairan daga cikin wannan wata ɗin a lokacin da aka ce zan gabatar da muhabara na yi tambaya game da abin da ake so a yi magana a kai kuma aka ba ni zaɓi cewa in duba abin da nake so in yi muhabara a kai amma nace a a dai bani abinda ake so in magana akai koda ko za a bani guda biyu ko uku ne sai in duba in dauki daya to kuma a ƙarshe hakan aka yi an bani mawdu'ai guda uku kuma aka bani damar in zabi daya daga cikin mawdu'an da aka bani wanda kuma shine na zaba din akwai mace mumina na zaba wannan mawdu'in ne kasancewar dai mata ne za a gabatar wa wannan muhabara din kuma ko da yake ba kalma ce sabuwa ba mukan ji ta ko da yaushe mumina muminai mumini da sauransu amma yana da kyau mai tsokaci game da ma'anar mace mumina da kuma siffofinta domin a ƙarshe mu tambayi kawunanmu ko waɗannan siffofi ɗin mun siffantu da su ko kuma akwai abubuwan da ya kamata mu gyara don haka mawdu'in da zan magana a kai shine mace mumina Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci namiji da mace a matsayin bangare guda biyu na nau'o'in mutum domin mutum yana da jinsi guda biyu akwai jinsin namiji akwai jinsin mace kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su a hakan ne domin su yi tarayya wajen raya duniya kowannensu bisa abin da yake banta da shi akwai abubuwan da maza ne kadai suka keɓanta da su akwai abubuwan da mata suka keɓanta da su akwai abubuwan da maza da mata sun yi tarayya a kai to Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci namiji da mace a matsayin ɓangare guda biyu na nau'o'in halittar mutum ko nau'o'in jinsin ɗan adam domin sai tarayya ba wai su gwagwarmaya da juna ba ko kuma su yi gasa da juna ba a'a domin su yi tarayya ne wajen raya duniya kowannensu bisa abin da yake banta da shi kuma su yi tarayya cikin bautawa Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda kowannensu zai samu sakamako ba tare da waya ba idan namiji ya bauta wa Allah ya yi wa Allah abin da yake so kuma ya yadda da shi zai samu lada ba tare da ladan shi ya tauyi ba haka nan ma idan mace ta yi imani da Allah ta bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ta yi masa da'a za ta samu sakamako cikakke wajen Allah ba tare da sakamakonta ya tawaya ba a cikin alkur'ani mai girma a suratul najmi aya ta 45 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annahu khalaqa az-zawjayni az-zakara wal-untha kuma Allah shine ya halicci jinsi guda biyu na mutum az-zakara wal-untha namiji da mace haka nan a suratul nisa aya ta 1 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai daya kuma ya halittawa wannan ran abokiyar zama saboda annabi Adamu shine farkon halitta a cikin jinsin mutum Allah ya halicce shi shi kadai sai kuma ya halitta masa abokiyar zama wato Hawwa'u kenan. To Allah ta'ala a wannan ayar yana nuna mana shi ya halicci namiji ya halicci mace, shi ya halicci namiji a farko rai daya, sa'annan kuma aka halittawa wannan ran abokiyar zama, sa'annan kuma aka yada mutane maza da mata masu yawa a duniya wanda mu dinnan muna cikin su. Wa basa minhuma rijalan kafiran wa nisaa, kuma Allah ya yada maza da mata da yawa daga wannan halittar ta farko Adamu da kuma abokiyar zaman shi Hawwa'u. Sai Allah ya yi hayayyafa, yasa suka yi ta hayayyafa, suka zamanto masu yawan gaske har ya zamanto ga mu muna cikin waɗannan zuriya ta Adamu din alaihi salatu wassalam. Hakan ke nuna cewa ashe halittar namiji da halittar mace duka an yi ne da manufa, ba kawai an yi ne don su jayayya da juna, ko an yi ne don su gasa da juna, ko an yi ne don su tanafusi da juna ba. A'a, kowa akwai aikin da Allah ya tandar mashi, kuma kowa akwai abin da zai yi ya raya wannan duniya ya kuma ba da gudunmawa wajen ciyar da duniyar nan gaba. A suratul Nahl Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walnajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda duk ya aikata aiki mai kyau, namiji ne ko mace, duk wanda ya aiki na kwarai, namiji ne ko mace, yana mai imani da Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala ya ce falnuhyiyannahu hayatan tayyiba, to lalle za mu raya shi rayuwa mai daɗi. Ma'ana koda namiji ne ko mace, wanda duk yayi wa Allah ibada, duk wanda ya bauta wa Allah, duk wanda ya yi biyayya ga Allah, wanda duk ya aikata aiki na kwarai, aiki na alkhairi, aiki mai kyau, Allah ta'ala ce za mu raya shi rayuwa mai daɗi. Walnajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kuma za mu masa sakamako da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa. Kenan duk wanda ya aiki, ko namiji ne ko mace, ba za a ce dan saboda mace ce za a tauye mata lada ba, ba za a ce dan saboda namiji ne ba zai samu lada cikakke ba, da namiji da mace kowa in ya aiki na kwarai Allah zai mai sakamako. A suratu Ali Imran ayat 195 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Allah ta'ala ya ce bayan ya yi bayani game da ɗabi'u da siffofin masu imani da irin ayyukansu, sai Allah ta'ala ya ce fastajaba lahum rabbuhum, sai ubangijinsu ya amsa musu addu'o'in da suka yi. Anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa, kuma ya tabbatar da cewa shi Allah ba zai tauye aiki, ba zai tauye ladan wanda duk ya aikata aikin kwarai ba, namiji ne ko mace, sashin ku daga sashi, ba wani fifiko a wajen lada, ba fifiko a wajen biyayya ga Allah, ba fifiko a wajen kusanci zuwa ga Allah, gwargwadon imani, gwargwadon aikin da mutum yake. Shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito yace innamar rijalu innamar nisa'u shaqa'iqur rijali, su mata abokan tafiyar maza ne, ma'ana kowa a cikin al'umma yana da gudunmawar da zai bada, ba maganar a ce sai maza kawai banda mata, ba maganar a ce mata kawai banda maza, maza da mata kowa da irin abin da Allah ya tsara mashi na aiki, wanda idan ya aikata zai ba da gudunmawa mai yawa wajen taimakawa wannan al'umma, kuma al'amura za su ci gaba su kyau su kyautata. Musulunci yana kallon mace a matsayin ginshiki na wannan al'umma. saboda irin gagarumar gudunmuwar da take badawa wajen kyautata al'umura daban-daban. Daga cikin manya-manyan gudunmuwa da mace take ba al'umma ko ya kamata ta ba al'umma akwai guda uku. Na daya ita ce shugaba a gidan mijinta wanda ke kula da al'amuran cikin gida. Shi miji shi shugaban kowa ne gaba daya, kowa na karkashin shi a gidan, amma wajen gudanarwa da lura da al'amuran gida da lura da abubuwan da ke kaiwa su dawo, to mace ita ke kula da waɗannan al'amura din. Kuma wannan ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullu nafsin min bani adama sayyidun, kullu nafsin min bani adama sayyidun, farrajulu sayyidu ahlihi wal mar'atu sayyidatu baitiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kowane rai na dan adam shugaba ne, ma'ana kowa a cikin ƴan adam kowa yana da wani nau'i na shugabanci da zai. Farrajulu sayyidu ahlihi, namiji shugaba ne ga gidansa gaba daya, shine shugaban gidan gaba daya. Wal mar'atu sayyidatu baitiha, amma a cikin gidan mace ita ce shugaban gidan. Shi miji shi shugaban kowa da kowa ne, har da matan da ƴaƴan da duk wani wanda ke karkashin sa a cikin gidan shine shugaba. To ita kuma mace a cikin gidan banda mijin ita ce mai gudanarwa. Saboda haka ashe mace tana da gagarumar gudunmuwa da za ta bada a cikin gida, kasancewar ita ce take tarbiya, wato tafi kokari wajen tarbiya tunda ta tafi zama da ƴaƴa, ita ce tafi sanin me ke kai su ya kawo, ita tafi zama a gida ta san abubuwan da ke faruwa masu kyau da marasa kyau da sauransu. Saboda haka babban gudunmuwarta a cikin gida shine tana daukan matsayi na shugaba a cikin gidan mijinta. Shi yasa ma wani yake cewa wa khairu nisa'il alamin hiya allati taduru shu'unal baiti aw fihi ta'malu, mafi alkhairin mata a duniya ita ce wadda take kula da al'amuran gida, mai tsayawa tsayin daka daga dukkan abubuwa na gida sun kyautata, ba a bar su sun lalace ba, ba a bar su sun tambaye ba, gwargwadon ikonta ta tsaya tsayin daka wajen kula da tarbiyya da taimakawa mai gida wajen ganin al'amura sun tafi yadda ya kamata. Abu na biyu da mace ya kamata ta yi a cikin gida ko a cikin al'umman nan shine ta samar da natsuwa da aminci da hutu da ɗebe kewa ga mijinta in ta yi aure, domin ya samu daman ci gaba da gwagwarmayar rayuwa da kuma addini. Saboda idan ya zamanto ba za ta iya taimaka masa wajen kwantar da hankali da natsar da shi da sama masa sukuni da kwanciyar hankali ba, da ba shi aminci ba, da hutu ba, da ɗebe kewa ba, to shi namiji ba zai samu natsuwa ba, ba kuma zai samu ƙwarin gwiwan ya ci gaba da ƙoƙarin gwagwarmaya in ya fito waje ba. Ita mace tana gida, ko da ma tana fita ta je aiki, ita dai tafi zaman gidan fiye da namiji. Idan ya zama ya fita ya je nema, dan kasuwa ne shi, ma'aikacin gwamnati ne, lebura ne da zai je wani aiki a biya shi, ko da menene yake yi ya samu, in ya fita yana cikin haɗurra daban-daban, ga ruwa, ga sanyi, ga sauro, ga zafi, ga ɓacin rai, wani ya zagaye, wani ya ci zarafinsa, wani ya faɗa masa baƙar magana, wani lokaci ya samu, wani lokaci ba ya samu ba. Duk waɗannan matsaloli ne da kan faru ga shi mai gida in ya fita nema. To in ya dawo, abin da ake sa rai shi ne, idan ya dawo ya samu sauki a gida, zai tarar da komai a tsare, zai samu sauki, zai samu kwanciyar hankali, zai samu natsuwa da walwala da sauransu. Wannan babban gudunmuwa ce da mace ya kamata ta bada ga al'umma. Domin idan ya zamanto mace ba za ta iya samar da wannan ba, ba za ta iya bada wannan gudunmuwa ba, to sai ya zamanto mace ba ta taimakawa miji wajen ci gaba da gwagwarmayar rayuwa da addini ba. Kamata ya ce mace a kowane hali, a kowane yanayi, tana daga waɗanda idan miji baya nan zai iya samun natsuwa a zuciyarsa cewa ko da yake baya nan babu wata matsala, gidan salami, lafiya, komai na tafiya yadda ya kamata. Wannan babbar gudunmuwa ce da ya kamata mace ta bada ga al'umma. Shi ma wannan Al-Qur'ani ya tabbatar da shi a cikin suratul Rum aya ta 21. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Kuma yana daga ayoyi na Allah da ya halitta muku abokan zama daga kawunanku domin ku samu natsuwa gare su, ku samu sukuni da aminci da hutu da ɗebe kewa gare su. Haka nan a suratul A'raf aya ta 189 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Allah ta'ala shine wanda ya halicce ku daga rai daya, wa ja'ala minha zawjaha, sanan ya sanya wa wannan ran guda ɗaya da aka fara halitta abokiyar zama, liyaskuna ilayha, domin ya samu natsuwa a wurinta, domin ya samu hutu da natsuwa da ɗebe kewa a wajen wannan ainihin wato abokiyar zama tashi. Ashe kenan, yana daga manya-manyan ayyukan mace a cikin al'umma in Allah ya sa ta yi aure, ta zamanto daga cikin waɗanda za su ba da gudunmuwa wajen samar da hutu da aminci da natsuwa da ɗebe kewa da sukuni ga abokin zama. Sai abu na uku, gudunmuwa ta uku da mace kan bada a cikin al'umma ita ce tafi zama tare da ‘ya’ya, kuma take matsayin makarantar tarbiyya ta farko ga kowane yaro. Kowane yaro da aka haifa, namiji ko mace, mahaifiya ita ce makarantar farko, domin na farko dai kafin ya san kowa a gidan ita zai fara sani. Na biyu, kafin ya saba da kowa ita zai saba da ita. Na uku, kafin kowa ya iya fahimtarsa, damuwa da buƙatarsa, walwala ko rashin jin daɗinsa, uwa ta fahimta, ita bi sanin abin da ke damun shi fiye da kowa. Wannan yasa uwa ta zamanto makarantar farko ta tarbiyya ga kowane ɗa da aka haifa. Duk randa ko aka ce uwa ba ta tsaya tsayin daka wajen ba da wannan tarbiyya ba, wajen tabbatar da karatu na tarbiyya ga wannan yaro da aka haifa ko yarinya da aka haifa ba, to za a samu matsala. Shi yasa ma ake cewa al'ummu madarasatun idza a'adattaha a'adatta shi'iban tayyibal a'raqi. Uwa makaranta ce wadda in ka gyara ta, ka inganta makarantar, ka kyautata makarantar, to zai zamanto ka yi tanadi ga al'umma baki daya, tanadi wanda yake tsaftatacce, ingantacce, nagartacce. Idan ya zamanto aka wayi gari uwa bata bada wannan gudunmuwa ba, ko mace bata bada wannan gudunmuwa ta zamanta makarantar farko ga ‘ya’yanta ba, to wannan ma al’umma za ta samu matsala a kai, domin akwai yiwuwar yara su taso babu tarbiyya, ba san girman na gaba ba, ba za su tausayawa na ƙasa ba, ba za su zamanto shugabanni ba in Allah ya raya suka samu matsayi na shugabancin, ba za su zamanto shugabanni masu tausayi ba. Idan mace ce ta girma ta aure ba za a zamanto mai biyayya ba, idan namiji ne ya aure ba zai zamanto mai kulawa ba. Haka nan cikin al'umma ba za su ba da gudunmuwa wadda za ta kawo al'umma ci gaba ba. Don mene? Don saboda an kuskure tun makarantar farko ba a dace ba. To saboda irin waɗannan mahimman abubuwa da mace take yi a cikin al'umma, musulunci ya ba al'amarin mace matukar muhimmanci, ko musulunci ya ba ta kulawa kwarai da gaske, kuma ya dauki matakin mayar da ita cikakkiyar mumina don ta sauke nauyin da ke kanta. Tunda dai Allah ya dora mata nauyi har guda uku mafi karanci, doriya akan matsayinta ta wanda ake sa ran ta imani, ta karba addini, ta riko da addini, ta bauta wa Allah shi kadai, ta kiyaye dokoki, ta nisanci abubuwan da Allah ya hana, to kuma ana son mata ta zama mumina cikakkiya a wajen dabi'unta da mu'amalolinta da yadda za ta yi hulɗoɗi, domin hakan ne zai tabbatar mata da damar ta sauke nauyin da shari'a ta dora mata. Don mace ta zama mumina, musulunci ya samar da tsare-tsare da kuma hanyoyi masu yawa ingantattu waɗanda mace ya kamata ta bi su ko kuma ta tabbatu a kansu don ta zamanto mace mumina. Abu na farko, musulunci ya ɗauki matakin gyara aƙidarta. Ta zamanto aƙidarta aƙida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a, wadda aka gina bisa fahimtar magabata na ƙwarai a cikin wannan al'umma ɗin. Aƙida ta ƙwarai, aƙidar Ahlus Sunna wal Jama'a, wadda aka gina ta bisa fahimtar magabata na ƙwarai, ta gini ne akan abubuwa masu dama. Na farko, ta kunshi imani da Allah, imani cikakke ba tare da an samu shakku ko an samu tunani na kokwanto ba. Imani da Allah, al-imanul jazim, imanin da yake babu kokwanto, babu shakku a cikinsa. Imani da Allah nan ya kunshi abubuwa guda uku. Abu na farko, imani da Allah a ɓangaren rububiyya, da imani da Allah a ɓangaren uluhiyya, da imani da Allah a ɓangaren al-asma'u was-sifat. Imani da Allah a ɓangaren rububiyya ya kunshi gazgatawa da miƙa wuya da sallamawa da jawuwa ga al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin shi na mahalicci, mai kowa, mai komai, wanda bai haifa ba, ba haife shi ba, wanda yake azurtawa, yake rayawa, yake talautawa, yake ba da mulki ga wanda ya so, yake kashewa, wanda shi ne ke ba da lafiya, shi ke kuma kaddara rashin lafiya. Allah nan, wanda ba wanda zai iya cutar da wani sai da izinin shi, babu kuma wanda zai ba da kariya ga wani sai da yardan shi da kuma abin da ya so. Shi ne halicci kowa, ya halicci komai, ya tsara ma kowa abin da zai yi, ya kaddara wa kowa abin da zai yi a duniyar nan. Shi ne wannan Allah tabaraka wa ta'ala, wanda dukkan alkhairi daga gare shi suke zuwa, sharri kuwa ba a dangantawa gare shi. To ya zamanto mutum ya yi imani, mace ta yi imani da Allah akan wannan. Kun ko ga macen da ta yi imani da Allah akan wannan, ya zamanto tunaninta Allahn shi ne mai halittawa, shi ke kashewa, yake rayawa, shi ke ba da lafiya, shi ke kaddara rashin lafiya, shi ne yake ba da kariya, shi ke ba da haihuwa ko ya hana. Ba yadda za a yi macen da ta yi imani da wannan ta je gidan boka, babu. In koko ga ta je, to ba ta yi imani da Allah ba akan haka, ko da ta ce ta yi, ba gaskiya ba ne, ta yi da awa ne, ta faɗi ne kawai da fatan baki, amma dai tsakaninta da Allah a zuciyarta ba haka ba ne. Da wanda duk ta yi imani da Allah akan wannan, ba ta buƙatar komai wajen kowa sai wajen Allah. Abinda kawai take buƙata, ta roƙi Allah, ta kuma yi tawakkali gare shi, sannan ta ɗauki hanyoyi, ta bi matakai da shari'a ta yarda da su. In ya zamanto tana da rashin lafiya ne, misali ta je asibiti don a nemi magani, a ba da maganin da ake sa ran an warke za a yi haihuwa ɗin. In mijin ne yake da lalura, a je shi ma a nemi magani ta yadda za a samu a dace in Allah ya kaddara.
domin Allah ya tabbatar da cewa yana bada haihuwa ga wanda yaso yana kuma hanawa ga wanda yaso. To dole ne ai imani da Allah a wannan bangaren, sannan ai imani da Allah a bangare na biyu shine bangaren cancantar sadabauta, cewa Allah ta'ala shine ya cancanci bauta bai tarayya da kowa ba wajen bauta. Duk wanda ya bauta wani ba Allah ba, ko da wace irin bauta ce, bauta ce da ake yi a zuciya, ko bauta da ake yi da harshe, ko bauta da ake yi da gabubba, ko bauta da ake yi da dukiya, in ya zamanto ba Allah aka nufa da wannan bauta ba, to Allah tabaraka wa ta'ala baya so. Idan kuma aka kuskura aka yi, to an jefa kai cikin halaka. To mace mumina aqidarta shine tana yin imani da Allah akan ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi, sannan tana imani da Allah a bangaren sunayen Allah mafi kyawu da sifofin Allah mafi daukaka. Allah yana da sunaye masu kyawu, yana da sifofi masu daukaka, ba wanda ya tarayya da Allah a cikin sunayen shi, babu wanda ya tarayya da Allah a cikin sifofinsa. Allah shi yake da su. Idan kuma ya zamanto wani ya siffantu da wata sifa daga cikin sifofin Allah, ko ya siffantu da wata ma'ana ta wani suna daga cikin sunayen Allah, sai Allah ya kira shi da wannan sunan, ko ko mutane suka danganta mai irin wannan sifa, wannan babu laifi. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta manzanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a suratul Tauba da Ra'uf Rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Wadannan sunaye ne guda biyu na Allah, Allah Ar-Ra'uf ne kuma Allah Ar-Rahim ne, amma ba a kawo alif da lam ba, dan babu dama a kawo alif da lam, kasancewan alif da lam wannan na Allah ne, Ar-Ra'uf Ar-Rahim wannan na Allah ne, amma an siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Ra'ufun Rahimun saboda ya siffantu da waɗannan sifofi, waɗanda sifofin nan dama duk wani suna na Allah ya kunshi sifofi, don haka a cikin sifofin nan ana iya samun wani ya siffantu da su. Musulmin da ke da kyauta, yake da tausayi, yake da kyautatawa, ana iya ce mashi Karim, ana iya ce mashi Rahim, ana iya ce mashi Ra'uf, duk waɗannan ana iya kiran mutum ba wai dan ana nufin shi ne Allah ba, amma dan ya siffantu da irin waɗannan sifofi din. Amma ba za a ce mashi Ar-Ra'uf ba, ba za a ce mashi Al-Karim ba, ba za a ce mashi Ar-Rahim ba, amma za a iya ce mashi Karimun, za a iya ce mashi Ra'ufun, za a iya ce mashi Rahimun da sauransu. To mace mu'mina tana imani da Allah akan haka, cewa yana da sunaye mafi kyawu da sifofi mafi ɗaukaka. Sunayen Allah ba wanda ya san iyakansu sai shi, babu wanda ya san sunayen Allah dukansu, amma daga cikin sunayen Allah wanda duk ya kiyaye guda 99 ya kiyaye su, ya fahimce su, ya yi aiki da abin da suka kunsa, to shikenan wannan za a sa shi aljanna, kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna. Hakanan mace mu'mina tana imani da mala'iku, tana imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da halittan da ake kira mala'ika, wannan halitta ce da yayi daga haske, bayinsa ne masu biyayya gare shi, ba sa saba mai cikin duk abin da ya umarce su. Kuma suna da yawa, yawan da ba wanda ya san iyakansu sai Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma akwai cikinsu waɗanda ke da ayyuka sanannu, akwai cikinsu waɗanda ke da sunaye sanannu, akwai kuma waɗanda ba a san sunayensu ba sai dai ayyukansu, akwai waɗanda da sunayen da ayyukan ma ba a sani ba. Daga cikin mala'ikun da aka san sunayensu akwai Jibrilu, akwai Mika'ilu, akwai Israfil, akwai Malakul Maut, akwai munkarun da nakir, akwai kuma maliku. Waɗannan duka sunayensu sun tabbata ko dai a cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To mace mu'mina tana imani da waɗannan mala'ikun gaba ɗayansu a dunkule da rarrabe. Haka nan tana imani da littafan Allah, duk littafan da Allah ya saukar, tana imani da manzannin Allah gaba ɗaya, tana imani da ranar lahira, tana imani da kaddara, duk abin da aka kaddara mata, abin da ya same ta mai daɗi ko mara daɗi, tana imanin cewa Allah ne ya kaddara, ba wanda ya isa ya hana ta samun wannan abin ko ya hana wannan abin aukuwa gare ta in ba Allah tabaraka wata'ala ba. Haka nan mace mu'mina tana imani da dukkan abin da ya zo cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu na daga al'amuran addini, usuli dini, da duk wani abu da yake da alaka da addini, da labarai, da alkur'ani, da hadisai suka zo da su, da duk abin da magabata a cikin wani al'umma suka yi ijma'i kansa na daga al'amuran aqida, kama abin da ya shafi soyayya don Allah da kiyayya don Allah, da kuma wajibin kowane musulmi game da sahabbai, da wajibin kowane musulmi game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma sallamawa tare da miƙa wuya ga Allah tabaraka wata'ala cikin hukuncinsa, da umarni, da hani, da kaddaransa, da abin da ya shar'anta, da kuma sallamawa da miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ɓangaren yin masa da'a, da kuma maida hukunci gare shi ko ga sunnarsa, da kuma yin masa biyayya cikin dukan abin da za a yi da sunan addini. Wannan shi ne aqidar mace mu'mina. Abu na biyu da musulunci ya ƙuduri aniyar tabbatarwa ko kuma ya ɗauki matakin tabbatarwa domin mace ta zama mu'mina shi ne ya ɗora ta a kan tsari da manhaji wanda yake ingantacce. Manhajin mace mu'mina shi ne mai Allah ya ce, mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, mai sahabbai suka ce, mai sauran mutanen kirki wanda suka biyo baya bayan sahabbai suka ce. Tunaninta kawai Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, sahabbai sun ce, malamai waɗanda suka biyo bayan sahabbai suka bi hanyarsu bisa kyautatawa sun ce. Ba ta tunanin ra'ayinta, ba ta tunanin ganin damanta, ba ta tunanin son zuciyarta, amma mai Allah ya ce, mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, menene aka rawaito daga sahabbai yara wasu ta kasance, menene ya tabbata daga manyan mutane magabata salafus salih? Wannan shi ne tunanin mace mu'mina. Domin al'imamu Malik ya rawaita hadisi a cikin littafinsa na Muwatta, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, na bar muku abubuwa guda biyu da in dai kuka yi riko da su ba za ku taba bata ba har abada, ba za ku taba bacewa ku bar hanyar Allah ba har abada in dai kuka yi riko da su. Littafin Allah me kenan? Alqur'ani, da kuma sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ita mace mu'mina ba ta da wani tsari, ba ta da wani tunkawo, ba ta da wani abin da za ta yi kafafa a kansa, ba abin da za ta nuna isa a kansa, sai maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai kuma maganganun da duk aka zo aka tara sun dace da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa ma al-Imam al-Auza'i, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, aka ruwaito ya ce kamar yadda yazo cikin littafin Ash-Shari'a na Abu Bakar al-Ajuri, al-Imam al-Auza'i ya ce, isbir nafsaka ala sunna wa qif haythu waqafa al-qawm wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'aka ma wasa'ahu. Al-Imam al-Auza'i ya ce, isbir nafsaka ala sunna, ka hakurar da ranka, ka hakurar da ranka, ka hakurar da kanka akan sunna. Ma'ana ka dage, ka daure, ka cije, ka kanne wajen bin sunna. Duk rintsi, duk tsanani, duk wahala, duk abin da za a faɗa, ka dai tsayu akan bin sunna. Waqif haythu waqafa al-qawm, kuma ka tsaya inda sahabbai suka tsaya, kar ka wuce. Inda tabi'ai suka tsaya, ka tsaya, kar ka wuce. Inda tabi'ut tabi'ina suka tsaya, kar ka wuce. Kar ka ce kai kana da taka gunintar, ba ka da gunintar, ka tsaya inda suka tsaya, shine zaman lafiya. Mai ya tabbata game da abu kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mai ya tabbata daga ainihin sahabbai, mai ya tabbata game da tabi'ai, mai ya tabbata game da atba'u, daga atba'u tabi'ina, mai ya tabbata daga salafu salih, manya magabata, mai ya tabbata daga gare su, ya suka yi, mai suka ce, ya suka aikata. Ya zama tunaninki shine wannan, ita mace wadda take mumina tunaninta kenan, bata tunani na ra'ayinta, bata tunani na ganin damanta, bata tunani na sarranta, a'a, mai ya tabbata a cikin shari'ar Allah, mai Qur'ani ne zo da shi, mai hadisi ya zo da shi, mai maganganun sahabbai ya tabbatar, mai maganganun tabi'a ya tabbatar, yaya magabata suka kalli abu. Wannan shine manhajinta, shine manhajin mace mumina. Mataki na uku da musulunci ya dauka wajen mai da mace mumina, shine ya dora ta akan kyawawan dabi'u, kuma ya kwadaitar da ita wajen tabbatuwa akan dabi'u na gari, dabi'u na mutunci, dabi'u na kwarai, dabi'u na kamun kai, dabi'u na girma. Domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an aiko shi ne domin ya cika kyawawan dabi'u. Hadisi ya tabbata, Ibn Sa'ad ya rawaita hadisi a cikin tabaqat dinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, inna ma bu'istu li utammima salih al-akhlaqi, an aiko ni ne domin cika kyawawan dabi'u, domin cika kyawawan dabi'u. Ashe kyakkyawar dabi'a aba ce muhimmiya wadda ake so, kuma abu ne da ya kamata kowace mace mumina ta tinkaho da shi, ta siffantu da shi, ta kokarin ganin ta mallake shi, domin in ba haka ba sai zama dabi'unta munana ne. Idan ya zama to mace mumina, ko ko mace tana so ta zama mumina amma ta zama to mai sakaci game da kyawawan dabi'u, to ko shakka babu za a samu matsala. Domin kyawawan dabi'u su suke mutum, kyawawan dabi'u su suke mutum, su suke mai da mutum mutum. Ko ya mutum yake, ko menene shi, in ya zama bai dabi'u kyawawa to wannan ba mutum bane. Amma duk yadda mutum yake, ko yaya yake da kaskanci da gajiyawa da gazawa, in ya zama yana da kyawawan dabi'u sai ya ga cewa mutum ne shi a cikin jama'a, ana kallon sa a matsayin mai mutunci, mai daraja, mai kima. To haka yake a wajen mace. Idan aka waye gari mace tana da kyawawan dabi'u, to ko shakka babu wannan mace ta siffantu da siffan mumina. In kuma yazo ba ta da kyawawan dabi'a, to wannan mace ba ta siffanta da siffofin muminai ba, wanda wannan zai zama matsala. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa a hadisin da Abu Dawud ya rawaito yana cewa, ana za'imun bi baitin fi rabatul janna liman taraka almira'a wa in kana muhikka, wa bi baitin fi wasatul janna liman taraka alkadhiba wa in kana mizahan, wa bi baitin fi a'la aljanna liman hasuna khuluquhu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, na lamunci, na bada garanti na aljanna, na lamunci aljanna, ma'ana na bada tabbacin aljanna ga wanda aljanna a ainihin farfajiya, aljanna a farfajiyan, wato gida a aljanna, a farfajiyan aljanna, na lamunci gida a farfajiyar aljanna ga wanda ya zama ya nisanci jayayya, aita jayayya musu da gardama. Ko da ku akan gaskiya ne, ba a san yawan jayayya, ba a san yawan musu, ba a san yawan gardama ko akan gaskiya kake ko da kai kana kan gaskiya idan mutum ya ja in aka ja da ke kika ce kaza ne aka ce ba haka bane kika ce kaza ne aka ce ba haka ba sai ki hakuri kyale kar ki ci gaba da wannan jayyar ko me gaskiyan ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce miki aljanna ya lamunce miki gida a farfajiya a tsakar gidan aljanna ya lamunce miki a tsakar gidan aljanna gida babba in dai baki ji jayayya ba ko da kuwa akan gaskiya ne da haka yawaita jayayya yawaita musu da gardama ba dabi'a ce ta mu'mina ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuma lamunce gida a ainihin tsakiyar aljanna ya lamunce gida a tsakiyar aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da ku cikin wasa ne ko da da wasa duk wanda ya nisanci ƙarya ko da ku da wasa ne mutai zama wai cikin ba'a ne zai ƙarya ko da haka ne ya zama mutum ya nisanta baya ƙarya kwata 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 a rayuwarsa to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce mishi gida a tsakiyar aljanna a cikin ku akwai dake san gida aljanna akwai to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lamunce miki gida a tsakiyar aljanna in dai kika ne sanci ƙarya ba kya ƙarya kun ga dai wannan yana da wahala ai a wajen mata saboda in dai zuki ta mallau ne in dai a gillaro ta ne to ai mata manya ne ai farfeso shine su in dai a gillaro ta ne to mata kam ai farfeso shine su suna yi amma dai mata sun fi kai ƙarya illa ma rahima rabbuna to maganar da ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lamunce miki gida a aljanna a tsakiyar aljanna in dai kika nisanci ƙarya in dai kin nisanci ƙarya to Allah lamunce miki gida a tsakiyar aljanna haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya lamunce aljanna ya lamunce aljanna ga wanda duk ya lamunce gida al-aqololuwar aljanna fi a'la aljanna ya lamunce gida a qololuwar aljanna ga wanda dabi'unsa suka zamanto masu kyau duk wanda ya zama dabi'unsa masu kyau ne to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lamunce masa gida a qololuwar aljanna da Allah ko wanda ke son wannan gidan anya kuwa wai akwai mai son wannan gidan a amma ina jin dai kamar wasa kuke dai ba na jin akwai wata wadda ta damu da a ce sai ta je kololon aljanna a yo ko da dai ma a kofar gidan aljanna ne kofar gida daga bakin gate ayayi saboda haka ba na jin akwai cikin ku wanda take tunanin ma dai kawai ai tana son dai alamunce mata gida a kololon aljanna dai manzo Allah ce tsofi ba su shiga aljanna a siffan ta tsufa kowa zai zamanto matashi ne to kun ga kenan kyauta ta ɗabi'u da halaye abu ne muhimmi ƙwarai da gaske haka nan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito aka ce masa menene abin da yafi shigar da mutane aljanna menene idan mutum yayi ko wasu abubuwa ne suka fi shigar da mutane aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqwallahi wa husnul khulqi tsoron Allah da kyakkyawan dabi'a tsoron Allah da kyawawan dabi'u su ne suka fi shigar da mutane aljanna aka kuma tambaye shi to waɗanne abubuwa ne suka fi shigar da mutane wuta menene mutane za su yi ya zama dalilin shi kansu wuta sosai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace alfamu wal farju, alfamu wal farju, baki halshi da kuma al'aura. Wadannan abubuwa biyu su ne za su fi shigar da mutane wuta a ranar kiyama. Baki dai saboda nan ne marufin halshe, shi kuma halshe babu abin da ya fi jawo mutane takaici a duniya da lahira kamar halshe. Zagi da harshe ake, cin naman mutane da harshe ake, gulma annamimanci da hada fada da harshe ake, izgili ga mutane da harshe ake. Ƙarya da harshe ake. Duk waɗannan abubuwa da harshe ne. Mutum ya ƙarya, ko ya zagi, ko ya ci mutuncin wani, ko ya izgili ga wasu, ko ya annamimanci, ko ya giba cin naman mutane. Duk waɗannan abubuwa harshe ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu abin da ke kifar da mutane a ranar kiyama a kan fuskarsu, a jasu cikin wuta kamar harshe. Amma ku duba yadda ake wasa da harshe, ake sakin harshe ya faɗi abin da ya ga dama, ya faɗi abin da ya so, ba a jin komai. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce harshe na daga cikin abubuwan da suke zama dalilin yawaita shiga wuta a ranar kiyama. Sai kuma alfarj, al'aura. Saboda mene? Saboda zinace-zinace. Tsakanin namiji, tsakanin maza da mata, ko kuma luwaɗi tsakanin maza su kadai, ko kuma madigo tsakanin mata kawai. Duk waɗannan abubuwa ne da ake yin su da al'aura. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa cewa yayi da aka tambaye shi waɗannan abubuwa ne, ko menene abubuwa, waɗannan abubuwa ne ke sa mutane shiga wuta sosai, sai ya ce harshe, baki da kuma al'aura. Amma da aka tambaye shi game da abubuwan da suka fi shigar da mutane aljanna, sai ya ce tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u. Shikenan, mace in tana so ta zama mumina, dole ne ta kyautata ɗabi'unta, ta zamanto mai kyawawan hali. A same ta mace ce mai kamun kai, mai mutunta kanta, mai biyayya ga iyayenta. In ta yi aure, mai biyayya ga mijinta, mai kula da haƙoƙin waɗanda ke haƙoƙinsu ke kanta, ‘ya’yanta ne, a waɗanda suke taya ta aiki ne a gida, a ‘ya’yan maƙwabta ne waɗanda ake zamantakewa tare. A same ta mai gaskiya, mai riƙon amana, mai cika alƙawari, mai mutunta kowa, mai ganin mutuncin kowa. A same ta mace mai kyauta, mai sadaka, mai tausayi, mai jin kai. A same ta mace wadda take ba ta ha'inci ga mijinta, ba ta ha'inci ga duk waɗanda Allah ya haɗa su mu'amala. A same ta mai kyakkyawar mu'amala, ba ta ji da kanta, ba ta nuna isa, ba ta nuna ɗagawa, ba ta baro ƙoƙo, ba ta nuna isa ta ita ta da taƙama. A same ta mai sauƙin kai, amma sauƙin kanta ba ya nuna cewa kuma ta zamanto mai arhaba, wadda ta san mutuncin kanta, ta san ƙimar kanta. Idan mace ta zamanto mai kyawawan ɗabi'u, to ko shakka babu ta siffantu da sifa ta mata muminai. Idan ko mace ta zamanto ɗabi'unta ba masu kyau ba ne, to ba ta siffantu da sifa ta mata muminai ba. Sai mataki na hudu da musulunci ya ɗauka domin tabbatar da cewa mace ta zama mumina, shine sai ya ɗora ta a kan ladubba, la dubba can da ga kyawun dabi'u to nan kuma sai aka dora ta akan la dubba dabi'u ta dodi na kunya da kamun kai da tsarkin zuciya da kuma suturta jiki ga kunya ga kamun kai ga ainihin suturta jiki ga tsarkin zuciya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lalle a ranar kiyama zan ga wasu daga cikinku zan ga wasu mutane za su zo da kyawawan ayyuka girman kyawawan ayyukan nasu ya kai girman dutsen Tihama fariƙwal duk kyawawan ayyuka ne masu kyau komai ya ji daidai gishiri da yaji da manja da magi da onga duk sun ji tsab ba wata matsala ayyuka ga sunan masu kyau farare sol girman su ya kai girman dutsen Tihama dutsen Tihama ya fi girman dutsen Kufaina ya fi girman dutsen Kwatarkwashi balle karamin dutse irin dutsen Tukurtukur manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da waɗannan ayyuka kyawawa farare sol amma Allah ta'ala sai ya mai da waɗannan ayyukan nasu haba'an mansura su zamanto an mai da su kamar ƙasa wadda za a hure ta tafi kawai gaba ɗaya ayyukan a ɓata ba komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana maganan ayyuka ne fa kyawawa a ranar kiyama mutum na neman aiki ko mai kankantin shi kana neman domin rana ce da ya firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kowa ta kansa yake li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa ta kansa yake kawai saboda haka kokarin ka kaga wani wanda kake gani akwai haƙƙi da kake da shi a kansa wanda yau kilan Allah ya sa aka karbo maka haƙƙin nan ya dan ƙara nauyin ayyukanka na kyau to wani zai zo da girman ayyuka wane wannan masallacin me ake da wannan masallacin ana maganan dutsen Tihama katan dutse wargajeje girman aikin ya kai haka amma za a bata aikin a mai da shi ƙasa turbaya da za a hure a sheke ta tafi sai wani ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayyana mana su siffanta mana su don kar mu fada cikin su ba mu sani ba kuma kuna so ku san su ko ba ku so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ai cikin ku suke ba wasu ne daga wani wuri ba cikin ku suke ma'ana mutane ne jinsin ku ba aljanu bane ba mala'iku ba jinsin ku ne suna yin ayyuka irin naku si azumi irin naku si sadaka irin naku si sallah irin naku si karanta qur'ani kamar yadda kuke ko ma fiye da yadda kuke yi amma matsalar su ita ce in suka kebe ba a ganin su sai su saba wa Allah a ganin ido mutum ya kirkice kaman miya ce mai kamun kai ne ba ballagaza ba amma ashe a ɓoye akwai sabuwa take ba a sani ba ko a makaranta ko yin an tafi ziyara an je ga gida ko an je garin suwa ne ko an je dangin suwa ne ko a wurin aiki in ma'aikaciya ce ko a wurin talla in mai talla ce ga ta dai za a ganta kamar mutum ya kirki amma maɓarnaciya ce to wannan abin a ranar kiyama zai ja mata fitina ko ta zo da ayyuka manya-manya kyawawa to za a ɓata ayyukan gaba ɗaya su zamanto kaman ƙasa tsakkura da aka sheke sama kawai Allah ya tsare mu musulunci ya ɗauki wannan matakin ne don mace ta zamanto mai kamun kai muta'assifa mai kamun kai wadda take da kunya ba wadda za ta tsaya ce firifiri ke kirikiri ga maza ba wata za ka ganta akan titi in kana tafiya ta daura gele ta sha damara ta dora hannu akwibi tai haka gal gata nan tana kallon maza kolo-kolo da ido ba kunya ba komai ba za ka ganta akan hanya tana tafiya tana sunkuyar da kai ba a tana tafiya tana zazzara idanu kowa ya ganta gata nan ta isa ta girma kun ga wannan ba dabi'a ce ta mumina ba ba dabi'ar mace mumina bace ko kuma ka ji ma ita tana ganin za ta iya ga ma kowa komai ai ba ta jin shakkan kowa ba ta jin kunya ba haka wasu za ka ji ma suna faɗi da bakin su ba wannan ba dabi'ar mace mumina bace mace mumina ba za ta taba yin wannan ba mace mumina ba za ta yi haka ba mace mumina ba za ta yi haka ba kaga wata na tafiya yar batse ballatse ta sa jambaki jau ta sa wani abu idanta gauja kaman wata aljana wai ta ado ne ta yi ado ne ta zama wata karamar aljana bata sani ba amma tana ganin wata ado ta burge wannan ba sifa ce ta mumina ba mumina ba za ta yi wannan ba ba za ta yi ba ba cewa ake yi kar a sa gazal ko ka sa jambaki ba amma a sa a ido ai tafiya wannan ba dabi'ar musulmi bane dabi'ar arna ne ba san musulmi da wannan ba daga wajen arna aka koyo a ido dai a sa gazal a sa jambaki ko wani abu ja a sa shi a ido ja wannan ba dabi'ar musulma bace ba san musulmi da wannan ba kwata-kwata tarihi an koyo ne daga wajen waɗanda ba musulmi ba to mace mumina ba za ta yi ba kuma za ta bar ƴarta ta yi ba za ta yi ba kuma za ta bar ƴarta ta yi ba mace mumina ba za ta yi wannan ba haka nan mace mumina ba za ta fita tsirara tufafi-tufafi ba ta fita gaya-gaya ba za ta yi wannan ba ya jama'a don girman Allah don girman Allah yanzu a ce misali lokacin azumin nan ga waɗanda suka san bakin gadatan flyover gaban kwangila ai akan kawo talla iri ko ko mu ce ma nan gidan mai haka akan kawo talla iri akwai kosai akwai kunun tsamiya akwai koko akwai kaza duk dai saboda buƙatar masu azumi don Allah idan ya zamanto da azumin nan wata ta yi ainihin toya kosai tun karfe 7 na safe ta ɗorawa ƴarta talla ta tafi da shi can ta zauna tana jiran har lokacin shan ruwa ya yi karfe 7 na yamma kosan nan a buɗe a cikin faranti ƙuda sun hau sun yi gaɗa sun yi fareti duk sun gama ya bushe ya sandare ya kanjame ya fara tsami sai kuma ga wata ita nata kosan an soya shi karfe 7 saura kwata na yamma gashi a cikin leda a kula ainihin takarda foil paper kawai yana turri malam yana ganikaci da kansa kosan yana magana saboda yadda yake turri kawai kamar yana gaya maka ne ganikaci don girman Allah mai hankali inda ba wanda ya zamanto ya zare ba don girman Allah wanne za a siya wanda ke kula wanda ke lullube wanda ke boye sai an bude za a gani ko ba haka bane wannan shine kwatankwacin mace mai hijabi da mace da ba ta da hijabi wanda ba ta da hijabi me ba gani ba ba wani abu kuma da ya rage mata wannan ko tana da hijabi cikin sutura ba a san komai game da ita ba to don Allah wace tafi kima a cikin jama'a ko cikin ma mutanen da suke marasa kamun kai a cikin marasa kamun kai mace mai hijabi ta fi mara hijabi mutunci haka ne ko baka ba ko a mota ko a tasha aka je yadda za a yi mu'amala da mara hijabi haka za a yi da mai hijabi a tasha ma za a yi haka ba sai a yi haka ba to musulunci yana son mace zaman to mumina sai ya dauki matakin dora ta akan dabi'a ta kunya da dabi'a ta kamun kai da dabi'a ta tsarkin zuciya da kuma dabi'a ta sanya hijabi kuma ya nuna mata karta damu da duk wani abu da za a faɗi na surutu dangane da yadda ta yi shiganta na mutunci ko da za a ce ta zama ninja ko da za a ce ta takura kanta ko da za a ce ma wa zai gane ta ba ta yi aure ba irin waɗannan maganganun za ka ji ana faɗi duk wannan musulunci sai wani kar mata damu ta kyale su ita mai mutunci kwakulo ta ake gano ta ake wani mutunci ko dama kowa ma bai ma damu da ita ba ai sannan kuma ko da cikin maza wanda suke watsatsu dukkan su inda za a tambaye su ba wani wanda yake son ya aure mace watsatsiya ko akwai duk ya ga mu watsayewansa amma a ƙarshe yana nan yana bibiya ya ga wacece mutum mai kirki go baka ba washe ya san gaskiya to shi yasa ma wani yake cewa mata lalle ne su tsayu akan ɗabi'a ta kunya da kamun kai da ainihin tsarkin zuciya da kuma hijabi har ma aka samu wata mace ta yi waka don ta yabi irin wannan ɗabi'a ta mata ta kunya da kamun kai da tsare mutunci da tsarkin zuciya da hijabi ta kuma nuna wa mata kar su damu da abin da wani zai faɗa na cewa ai kaza ai sun takura ai sun yi kaza tace biyadil afaf asunu izza hijabi wa bi ismati a'lu ala atrabi wa bi fikratin wa qadatin wa qarihatin naqadatin qad kamulat adabi ma darrani adabi wa husnu ta'allumi illa bi kauni zaratal albabi ما آقني خجلي أن الأولياء ولا صدر الخمار باللمتي والنكابي تتشي كامن كينا ينا هنونا متاكين كام كينا ينا هنونا دشيني زن فري متنشن هجابينا كامن كينا دزارة متنشنا دشيني زن بي بيتا أكان سؤوئنا ga mu dai tare muka taso makarantar mu daya mun yi primary tare mun secondary tare mun yi kaza kaza tare muka taso makarantar mu na allo iri daya ko isa amma dole in daren musu saboda me saboda yadda nake kamun kai yadda nake gudanar da lamurana yadda nake tsara mutunci na da soro a gida da waje a gaban jama'a da kuma a uwe wa bi fikratin wa qadatin wa qariyatin da kuma tunani mai kaifi da zan tsaya in yi saboda ilimin da Allah ya bani in zauna in yi tunani cikakken tunani mai kaifi da kuma ainihin shawara da zan rika kawowa shawarwari da tuntuntuni masu kyau abin da suke kira turanci ideas abin zan kawo muhimmai sabbi waɗanda mutane ba su san su ba su ne waɗannan suka taru suka zama cikamakin na dubbana ta ce ladubbana da nake kai na kamun kai da mutunta kaina ba za su taba cutar da ni ba sai dai su amfanar da ni haka nan ilimi na ba zai cutar da ni ba sai dai amfanar da ni kuma hakan shi zai mai da ni fure a cikin sa'o'i na in zamanto fure ko fulawa a cikin sa'o'i yace ta ce kunya ta da nake ji kunya da nake ji na bana yin abubuwa bazar kaman maza a matsayita ta mace a matsayina ta mace ina yi bisa kunya komai da komai yace wannan ba zai takura ni ba daga samun daukaka ba sakin hijabi na in yi hijabi zulum ina tafiya da shi ko ma in sa niqabi wannan ba zai rage ni da komai ba wajen kokarin samun daukaka ta zanya a duniya ga sunan muna gani a makarantu za ka ga wata masha Allah kamun kai kan masha Allah mutunci alhamdulillah ga hijabi ga komai amma kuma su ne a gaba a wajen harkar karatu su ne masu ci da yawa wasunsu kuma suna ci kadan san za ga wasu party ma suke zuwa dare su kwana ɗan mata dalibai watsewa iri-iri tambadewa kala-kala gantali nau'i-nau'i amma kuma in an zo karatun babu komai duk ga sunan a makarantu na secondary makarantu na gaba da secondary duk ga sunan jejiyan nan muna taro a makaranta na duba sakamakon jarabawan dalibai sai muka yi ta mamaki dalibai yan aji hudu ajin karshe kenan wanda suke shekarar karshe a jami'a da dalibai yan aji uku sai muka ga mata suke gaba a cikin jarabawan gaba ɗaya mata su suka fice muka yi ta mamaki har muke cewa wai me ke faruwa ne ga mata su ne a gaba kuma abin burgewa masha arabuna mafi yawancin matan nan dai wanda aka duba sakamakon jarabawan su jiya mafi yawancin su waɗanda suke gaba gaban ƴan uwanmu ne musulmi ƴan uwanmu ne musulmi suke gaba sun bige maza sun ji maza kokari sun zarce sawoyin su mata kuma a cikin ajin kuma suna gab da gamawa ne daga wannan jarabawan da aka duba musu jiya jarabawa ta gabar za su yi sun zamanto masu digiri sun gama jami'a sannan a cikin matan musulmin kuma ikon Allah mafi yawansu na samu labari daga ba cewa dukkansu wato yara ne masu kamun kai to kun ga dai abokun gashi kuma dama addinin sun tafi da shi su kuma wancan ko ita kuma wancan ga ta nan ta zan ballagaza ba kamun kai ba kunya ba tsusa jiki ba komai ta mai da kanta gaya sannan kuma bokon ba a samu ba addinin kuma dama an nesa da shi kun ga asara goma da goma asara goma da goma mataki na biyar da musulunci ya dauka wajen mai da mace mumina shine ya dora ta akan tsarin ta zamanto tana da waɗanda za ta koyi da su suwaye za ta koyi da su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mata da sauran mata na kwarai mata na gari daga cikin magabata su ne ya kamata zamanto kudwa a gare ta abin koyi misali in ana maganan kula da addini da ba addini mahimmanci fiye da komai to ai suna da abin mace wanda take zo zama mu'mina ai suna da abin koyi Ummu Sulaim al-Ansariya mahaifiyar Anas dan Malik ai abin koyin ta ne mijinta ya rasu sai ya zamanto Abu Talha ɗaya daga cikin manyan mawadatan Madina manyan masu kuɗi a Madina ya same ta ya ce mata yana so ya aure ta Ummu Sulaimin ba ta dubi kudin shi ko matsayin shi a rayuwa ba sai ta ce masa ina aini mumina ce musulma kai kuma kafiri ne ba kai musulunta ba da zan aure ka sai ya ce mata zai ba ta raƙuma guda ɗari ku dubi girman raƙumi ku dubi kudi da dukiyar da ke cikin mallakar raƙuma zai ba ta raƙuma ɗari ta aure shi sai ta ce masa ni ba na buƙatar raƙumanka ni dai mumina ce kai kuma mushriki ne in kana so ka aure ni to ka musulunta musuluntan da za ka yi shi ne sadakina ba ma na buƙatar komai a wurinka turka shi mata yaya kawai musulunci shi ake nema ba mata son komai wannan ba yana nufin cewa dan an karɓi sadaki an samu matsala bane a'a amma wai ana nuna yadda ta nuna mahimmanci ta fifita lamarin addinin shi akan duk abin da ya mallaka a duniya to shin ba abin koyi cikin rayuwarta babu abin koyi cewa mutum ya fifita addini ya ba ma'ana ya ba addini mahimmanci ga cikin duk abin da zai idan ana maganar yawan ibada ne tashi cikin dare ai nafila ai azumi na nafila da izinin miji ga mai miji da izinin iyaye ga wanda bata yi aure ba azumin alamis daga litini azumi uku a wata da sauransu ai akwai abin koyi ga nana Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan azumi mai yawan ainihin sallah har ma hadisi ya zo sun taba samun sabani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sake ta da ya sake ta sai mala'ika Jibril ya zo daga wajen Allah ya ce wa manzon Allah Allah ya ce kamar da Hafsa domin mai yawan sallah ce mai yawan azumi kun ga har Allah ya tabbatar da shaida kawai ya aiko a tabbatar da shaidan duniya tun anan duniya cewa ita mai yawan azumi ne mai yawan sallah ashe in kina neman abin koyi a wajen ibada ga Hafsa idan maganan kyauta ko sadaka ne to akwai irin su Zainab bintu Jahash wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ita za ta fara rasuwa bayan shi a cikin matan shi saboda ita fiye tana da kyauta tana yawaita sadaka tana da nema kokarin fafutukar nema a kulla zobu a yanzu kenan ba fa a wancan lokacin ba a kulla kunin aya ayi jinja ayi dubulan ayi kaza a sai da ainihin omo a sai da sabulu ayi wancan ayi dan dai a tattara kudin in ta samu mafi yawa kyauta take da sadaka ba kawai zannuwa take ta dinkawa ba iri dan ta nuna ita ma ta isa ita ma babban mace ce ba ba abinda take kenan ba ita kokarinta kai wa kanta tattali da lahira domin ai sadaka na maganin bala'i inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaka na maganin musiba da annoba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaka rigakafi ne cututtuka masu halakarwa kawai dai abada don Allah kuma a ba waɗanda suka cancanta to inda ana maganar sadaka da kyauta ai akwai abin koyi wace Zainab bintu Jahash idan ana maganar tallafa wa miji da karfafa masa gwiwa wajen aikata ayyukan alkhairi da tsayuwa kan daidai ga Khadija bintu Khuwailid matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko ita fara imani da shi ta bada dukiyar ta gaba daya manzon Allah ya amfani da dukiyar ta gaba daya wajen da'awa mace ce wadda take bilonia a irin wancan lokaci ko ma ka ce multi bilonia a ainihin wato wadata amma ta bar duniya ba ta da ko kwandala ba duk kudin ya kare gaba daya ina ga ke kina da kudi amma mijinki sai ya ji ya ciyo bashi kina da kayan abinci a gidan amma sai ya ji ya dauko bashi ya zo ya ciyar da ku ina ga ke kina da simirai da cibarin kallo da sauran abubuwa amma mijinki bashi kaman zai kashe shi me kike da dukiyarki me kike da dukiyarki baiwar Allah ya amata Allah me kike da dukiyarki ga abin koyi Khadija bintu Khuwailid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta imani da ni lokacin da mutane suka karyata ni ta taimaka mani lokacin da mutane suka kyale ni ta bani dukiyarta lokacin da mutane suka hana ni to me ya zama sakamakonta tun anan duniya ta fara ganin sakamakonta domin ta kanasta Kano Allah ya aiko mala'ika Jibril cewa a zo a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah yana gaida Khadija shi Allah yana gaida Khadijatu bintu Khuwailid kuma yana kuma ai mata bishara da wani gida a cikin aljanna wannan gidan babu hayaniya ba ta da hankali cikin shi saboda tunda take ba ta o manzon Allah hayaniya ba ba taba ta da hankalin manzon Allah ba ke kuma sono kika ta da hankalin mijinki har ya fita gida ba hula don Allah ki faɗi sonawa sau nawa kika ta da hankalin mijinki ya fita gida ba hula ko ya fita yana sambatu ko ba haka ba tsakani da Allah ba yi ba ana yi ko ba yi ku ce muna yi mana kan ku ce mana ana yi muna yi za ku ce ka dawo ka same ni ina nan ina jiranka ba dai ni bane ina nan ina jiranka la ilaha illallah baiwar Allah kin shiga uku sau tara 81 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka idan ana maganan kyautatawa in ana maganan taimakawa da tallafawa da ba dukiya ah ga abin koyi ke ba za ki koyi da ita ba don Allah kina da akuya a gida ko kaji amma ana can garin rogo ba suga ba kuli a gidan hababaiwar Allah hababaiwar Allah hababaiwar Allah yanzu haka ma yana kallon wata anan ta ya kama jiya suna kallon ta Allah dai ya shirya idan ana magana yin hidima ga miji a gida yin ayyuka na hidima ga miji abinda ya shafi abinci abinda ya shafi wanki abinda ya shafi kai ruwan wanka da sauran abubuwa irin wannan ah to wai babu abun koyi ne eh akwai ina labarin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina labarin Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina labarin Asma bintu Abi Bakr yayar Aisha Asma'u fita take taje ta yi ciyawan doki ta doro aka ta kawo dokin mijinta Zubairu ke ku yanzu ga keke ma a daki ko gogewa ma ba za ki ba keke ma ki dan goge gare garen keken mijin ke fito da keken shi garau ba za ki ba in bai yi ba sai dai fito a haka ga babura daki ba za ki samu tsumma ki goge ba ba abin da dame ki fito duk kwatami akan tayarsa ba ruwanki ga mota ba za ki goge ba ba mai gogewa kuma ke ba za ki goge ba to wata ciyawan doki ba ta ce sahabiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akai bisharan cewa tana a gida an sa ta wato an bata aljanna tun anan duniya amma matan nan zuwa take tayo ciyawa doki ta kawo wa dokin mijinta Zubairu ibn Awwam ke kina ina wanda take mace mumina ke kuma kina so ki zama ke ma haka to ba za ki koyi da ita ba eh wata wanki ma ba za ta yi mijinta ba ko yayi ko kare ya rage nashi ba kuma wai ya dauke mata bane a yana son ta yin amma ba za ta yi ba tafi karfin nan ai ba wai wajibin ta bane wata abinci ma sai ta ga dama za ta yi in ma ta yi din ta kwaba ba za ta je ta koya ba kitso za ta je ai mata mai kyau a ranga da mata amma abinci ba za ta koya wanda za ta yi mai kyau a ci mai dadi ba ba su kuke ba haka kuke yayi sakunan kun tsuru tsuru kuna kallo na haka kuke ha kuke yi ba abin da kuke kenan ba saboda irin wannan abin yan ba da kuke yi wasu mazan ma fata suke ku mutu su huta kware kuwa su dai ba za su yi saki ba amma suna san an zo na kuda ma kawai shikenan saboda kun kuna musu abin da ba su so na ina gaya muku ne kullum ana fadin waɗannan maganganun ana kuma tambayan mu ana aiko da tambayoyi ana bugo waya daga kusa da nesa har da kasashen waje a bugo waya ai tambaya irin waɗannan abubuwan ko jiya da daddare wani ya kira ni daga wuri mai nisan gaske akan wata matsala kwatankwacin wannan akwai abin koyi Fatima matar manzon Allah yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar sayyidina Ali dan Abi Talib hannunta habbororo yake saboda hidima ga gida yau kuma kina zaune kinci kin kasa tashi baba zari gare ni kin yi sheƙeƙe sheme mai banƙeƙe duka kin hau ainihin uwa ba kwabo kina jiran ya kawo kwanakin baya wani yake gaya mani wani kawai wai dan taimako taimako ba yayi ya auri mace ya sha jin wa'azi ana gaya mashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taimakawa iyalin shi a gida da kaza da kaza shi ma sai ce to bari ya kamanta ya kwatanta saboda haka ya dan debo mata dan ruwa ya yi mata dan sharan daki ya taya ta firan ainihin dankali ya dan taya ta yanka albasa a ba shikenan mace ta sake da tayihu dan fari ya daukan mata ya fita waje ya je yana ta mai wasa tana abinci tana kaza ko ma tana bacci to daga baya sai ta dauka wajibin mijin ne ita ba ta da shi ma na wajibi yanzu ƴaƴan su hudu ina jin ma an samu na biyar din in ba shi mai ƴaƴan wanka ba sai dai zauna su yi ni ba wanka abinci kuma in bai shiga kitchen ba ya ci da riga ya bar dan singilati ya shiga kitchen ba ya dauko wannan ya yanka kaza ya wannan kaza in bai ba sai dai a yi ni da yunwa
haka kawai.
Idan ana magana abin koyi ne ta bangaren ilmantarwa, a karantar da sauran ƴan uwa mata, kina mace ki ilimi ki koyar da wasu, ai koyi abin koyi. Ga Ashifa bintu Abdullah wadda take zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar da matan shi musamman ma Hafsa, ta koya ma Hafsa rubutu da karatu. Ashe kenan aka samu malamai mata sai a karfafa musu gwiwa, domin suna yin kokari ne wajen ilmantarwa. Idan ana maganan mace ta samu ilimi ne ta ilmantar da mijinta, ai akwai abin koyi. Ai akwai abin koyi. Domin kuwa ai matar Sa'id ibn al-Musayyib ita ce babban malamin shi ai. Ai da yana zuwa karatu wajen malamin sa Sa'id ibn al-Musayyib, tunda ya aure ta sai ta ce masa zauna gida, duk abinda babana ya sani ya koya min na iya, sai in koyar da kai. Kin ga in wannan kokarin kika yi, ai akwai abin koyi. Ko ba ta yadda kin nuna isa ba. Saboda yanzu mace in ta karatu mijinta bai ba ya shiga uku, sunan shi Sori. Sunan shi Sori kawai. Saboda kuci-kuci za ta yi kasan jahili. Ai kasan jahilci, shikenan wai ya zama jahili kuma, saboda ta dan yi karatu shi ne. To dai irin waɗannan kyawawan misalai ne. Abin nufi shine macen da take zo ta zama mumina, dole ta san cewa tana da waɗanda za ta koyi da su. Waɗanda za ta koyi da su nan daga cikin matar manzon Allah ne. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mata sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su, waɗanda suke sanya abubuwan bajinta a duniya, wasu ma Allah ta'ala ya tabbatar da aikin su tun a nan duniya. Su ne abin koyin ki, baki da wasu wanda ya kamata ki koyi da su in ba kina so ki zama mumina. Sai abu na shida, soyayyaki. Musulunci ya ɗauki mataki na tsora ki akan tunanin yadda zaki soyayyanki. Soyayyanki ta zamanto ga Allah ne da manzon Allah da duk masu san addini. Soyayyanki ga Allah da manzon Allah da sauran masu san addini su ne kawai, in banda su babu ruwanki da wani. Me ye dalili? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, salatun man kunna fihi wajada halawatal imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. منذ الله صلى الله عليه وسلم قال دبي أوكو دا أوكو إن متي يزما ينا دا سوى إنا دبي أوم تو يا دان دان دا دين إيمان يا سام الله ودين إيمان يزما تو الله دا منزوه تسو بيه دا كوا دا كوم إنا كتير غا أبين دا الله يكسو تو كوا حكا نياسا باما سان واني بابلوش. In aka ce Allah baya son kaza, ko shi yana so, zuciyar tana so, ran shi na so, wane da wane na so, a'a tunda Allah baya so, ko manzo Allah baya so shikenan. Ya zamanto haka. Ya zamanto kuma zai so kowane ne don Allah, ba don wani abu ba. Ba don kudin abin hannunsa ba, ba don saboda wani abu da zai bashi ba, ba don saboda alakar su ba, ba don saboda kawai don Allah. Kuma ya zamanto mutum na gudun, yana kyamar, yana tsoron ya fada wuta, yana tsoron ya koyi, wato yana tsoron ya fada cikin kafirci, ya koma cikin kafirci bayan Allah ya shirya da shi, kamar yadda yake tsoron a dauke shi a sashi a wuta. Al-Imam al-Bukhari shi rawaito wannan hadisin. Hadisin kuma Abu Dawud da yazo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-imana. Wanda duk ya zamanto zai soyayya don Allah, zai duk wanda zai so, zai so shi ne don Allah, zai kiyaya don Allah, duk wanda zai ki zai ki shi ne don Allah, zai bada kyauta don Allah, zai hana don Allah, to wannan imanin sa ya cika. Kene zama duk abinda zai na mu'amala da mutane da duk wata irin alaka ya zama an gina ta don Allah ba don wani abu ba, to wannan wanda ya ka ya samu cikakken imani. Ashe kin ga kenan a matsayin ki ta mace wanda take zo zama mumina, to kina bukata ya zamanto Allah da manzo ne mafi soyuwa gare ki. Sai kuma duk wanda ya riko da addini, wanda duk yake kyautatawa yake kiyaye dokokin Allah, to waɗannan ma zaki so su gurgurdan yadda shari'a ta ce. Wannan ana maganar soyayya kenan da ta shafi soyayya ta addini. Akwai kuma soyayya ta ɗabi'a. kauna wanda wannan kuma wani abu ne da yawanci ba a da iko da shi baka da iko da shi sai abinda Allah ya hukunta saboda wannan al'amari ne na zuciya kawai za ta iya karkata ga wuri kaza ko ta ki karkata ga abu kaza domin me dan wasu dalilai ko ma babu dalilin ko Allah ya kaddaro haka to wannan shi kuma babin sa daban amma dai soyayya da za a yi don Allah don samun lada da sunan ibada to ya zama Allah da manzo aka dibita su ne a gaba duk abin da ya saba mana su to ai watsi da shi duk abin da ya zama yayi karan tsaye da abin da suka tabbatar to a aje shi gefe guda sai abu na bakwai musulunci ya saita tunanin mace don ta zamanto mace mumina ta bangaren dora ta akan tunanin lahira in dai take banta ita kadai tunanin ta game da lahira ne tana tunanin mutuwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru min zikrin hazimin lazzat ko yawaita ambatan mai yanke jin dadi mutuwa kenan kamar yadda hadisin Tirmidhi da Sahih suka rawaito don mene dan saboda in an mutu ba aka tafi kabari babu abin da yafi kabari ta da hankali babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ga wani abu mai ta da hankali ba mai furgitarwa ba face sai na ga cewa kabari ya fi shi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi rawaito shi kuma Shaddad ibn Aus ya ce kun ga mutuwa ta fita da hankali ita ce mafi girman abin da ke ta da hankali a duniya da lahira ga mu'mini dan mutuwa tsananinta yafi a dauko zarto a datsa mutum da zarto yafi a dauko almakashi a yanka mutum da almakashi yace kai da mutum zai mutu Allah ya kaddara ya dawo duniya ya ga waɗanda ke duniya irin abin da ya gani a lokacin mutuwar sa da bayan mutuwar sa da ba wanda zai kara bacci ba wanda zai kara shi da ba wanda zai kara jin dadin abinci to tunda wannan rayuwar kuma dole sai an yi ta ba sai fa an mutu to ashe ya kamata a rika tunani game da mutuwa ya kamata a san take macen da take zo zama mu'mina dole ta rika tunani game da lahira dole ta rika tunani game da mutuwa dan mutuwa dole ne za a yi kuma in an yi za a gamu da sakamako to ashe kenan akwai bukatar ai tunani dan mene dan ai tattali da tanadi da kintsi da shiri domin lahira din a bangaren abota ita mace wadda take zo zama mu'mina musulunci ya dora ta akan tunanin ta kawai ta zamanto abokanta mutanen kirki ne kawayenta mutanen kirki ne masu kamun kai ne masu kawon dabi'u ne don mene saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mutum yana bisa dabi'un abokinsa ne saboda haka kowannen ku ya duba da wa zai abokantaka almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif kowa ya duba waye abokinsa saboda haka tambaye ta ce wace ce kawarki wace ce abokiyarki in dai kina so ki zama mace mu'mina to lalle sai kin kiyaye kawance da abokantaka wa zaki da su dan ba haka ba to kam zaki fada rijiyar mata kwakwar ko burtsatsai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya ce la tusahib illa mu'minan kar ai abota sai da mu'mini ma'ana sai da mutumin kirki mai imani mai kamun kai mai kamanta ayyukan alkhairi kuma Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu yace la tusahibil fajira fa innahu yuzayyinu laka fi'lahu wa yawaddu law annaka misla yace kar kai abota da mutumin banza kar ki abota ko kawance da mutumiyar banza ballaga za wadda ba ta da kamun kai domin Ali dan Abi Talib yace kullum ayyukan ta marasa kyau za ta rika kawata miki su ta rika nuna miki misali kamar hijabi ne kina sa ita ba ta sawa sai ta rika nuna miki wai ke yau ba za ki dan kidan jaraba ki je da zaki jima kin zama free kin kaza irin wannan sai ta rika kawata miki mummunan aikin ta domin ke kiti kina so sannan kuma kullum burin ta da fatan ta da addu'an ta ki zama irin ta yadda take ballaga za ke ma ki zama ta yadda ba za ki mata gori ba ba za ki goba mata ba ba za a ce ita kadai bace tana da abokiyar yi to ya kamata mu san wannan ko ƴan uwa mata cewa dai lalle mummunantaka abu ne da ya kamata kowace mace ta yi kokari ta siffantu da shi amma kamar yadda aka sani siffantuwa da mummunantaka aiki ne mai yawa kamar yadda yanzu aka ji akwai al'amarin da ya shafi aqida tauhidi kenan akwai abin da ya shafi ibada akwai abin da ya shafi manhaji akwai abin da ya shafi dabi'u akwai abin da ya shafi abota akwai abin da ya shafi wato kiyaye abubuwan da ka iya jawo rashin mutunci
sannan akwai abin da ya shafi lazimtar kunya da kamun kai da suturta jiki da sauransu. To sannan kuma yana daga abin da ya zama lalle mace ta yi don ta tabbatu a matsayin mace mumina, ta zamanto kullum kokarin ta tuba ga Allah da istighfari da neman gafaran Allah da barin sabawa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya zamanto tunaninta yadda za ta ba da gudunmuwa wajen gina al'umma, al'umma mai ƙarfi, al'umma musulma. Ta zamanto ta ba da gudunmuwa wajen yin tarbiyya ta yadda abubuwa za su tabbatu a yadda ya kamata. Kuma ya zamanto mai ƙoƙari wajen neman ilimin addini, mai ƙoƙari wajen sauraron wa'azi, mai ƙoƙari wajen aiki da abin da suke ji na ilimi, mai ƙoƙari wajen yin sana'a, domin sana'a ma yana daga muhimman abubuwa da mace mu'mina ta sufanta da shi. Ya zamanto mai ƙoƙarin yin sana'a ce, ba ta zauna zaman kawai ba, domin zaman kawai yakan taimaka wajen tsegumi da gulma da yin abubuwan da ba su dace ba da munanan tunani. Amma idan mace tana da abin yi, tai wancan tai wannan, tai wancan tai wannan, ba ta da lokacin za zauna gulma, ba ta da lokacin za ta tsegumi, ba ta lokacin za ta zuwa gidajen makwabta tsegumi da kai maganganu da sauransu. Sannan idan mace ta zama tana sana'o'i, za ta taimaka wa mijinta, za ta taimaka wa kanta, za ta taimaka wa ƴaƴanta, za ta taimaka wa ƴan uwanta. Idan kuma Allah ya sa, wato ba sana'a ce ta hannu ta koya ba, karatu ta yi, Allah ya sa ta samu aiki da ya dace, shi ma a nan wurin zai zamanto taimako gare ta, taimako ga iyalinta, taimako ga al'umma, domin hakan zai ba ta dama ta ba da gudunmuwa wajen gina wannan al'umma. Ina roƙon Allah ta'ala ya azurta ku da siffantuwa da siffofin da ke mai da mace mumina, kuma ya kare ku, ya kare mu baki ɗaya daga siffofin da ke hana mutum ya zama mumini. Lallai mummunantaka abu ne muhimmi, indai an kiyaye aka siffantu da siffofin, aka lazumce su, aka aiwatar da su, to insha Allahu za a samu dacewa a nan duniya da lahira. Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu, Allah ya mana gam da katar, Allah ya taimake mu, ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka, ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi. Allah ya tsare mu daga ilimi mara amfani, Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu, Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu, Allah ya sa albarka a lokacin mu da ilimin mu da hankalin mu da lafiyar mu, Allah ya ba mu ikon cin moriyar abin da muke ji na ilimi. Allah ya sa ilimin mu ya zama hujja a gare mu ta hanyar aiki da shi, kar ya zama hujja a kan mu ta hanyar kin aiki da shi ya zama mana dalili na halaka a lahira. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa waɗanda suke ta ƙoƙarin waɗannan shirye-shirye da alkhairi, kuma Allah ya an yi ƙoƙari duk tsawon wata ana ta kai kawo, mu ko muna can ba mama kusa muna ta yawo a duniya, to amma dai mu din ma mun dawo. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace, kuma Allah ya taimake mu. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله.